أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
akwai tare kuma ga azumi ba da mu a kurban ruwa lokaci bai yi ba kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai yi ceto gare su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da roƙonsa Allah ya sa mu a cikin bayin da ake karɓan ayyukansu a wannan wata mai albarka iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya rahama da jinƙai gare su muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani fitintunu da dama da muke fama da su a wannan ƙasa Najeriya Allah ya magance mana waɗanda aka yi garkuwa da su jihohi da dama wurare da dama da mun yi ambatawa a baya da inda muka faɗa da inda faɗa ba Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya tsirar da su muna roƙon Allah ta'ala ya kare musu lafiyarsu da mutuncinsu da rayuwarsu da addininsu muna roƙon Allah waɗanda suke irin waɗannan laifuffuka na ta'addanci ko garkuwa da mutane ko sace mutane ko cutar da mutane ko harbe mutane da makamantansu a babin zalunci Allah ya shirye su in ba za su shiryu ba Allah ya takaita fitina da bala'i da sharri duka ya kare a kansu Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya daga dukkan fitinarsu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuncin rayuwa da ake ciki a Najeriya da ma sauran ƙasashe gaba ɗaya Allah ta'ala ya kawo mana sauki jarrabawa ce mai girma a ce mutum zai yi azumi bai san da me zai yi sahur ba bai san da me zai yi buɗe baki ba duk inda girman jarrabawa ya kai babu kokwanto wannan jarrabawa ta kai haka muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa rayuwa wanda yake da kunci Allah ya buɗa masa wanda yake da shi Allah ya ƙara yalwata masa kuma Allah ya bashi ikon taimaka wanda yake mai ƙaramin ƙarfi muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kan dukkan buƙatunmu na alkhairi da muke da shi a wurinsa Allah ya biya mana dukkan sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu waɗanda suke cutar da al'umma ta kowane irin ɓangare Allah ta'ala ka shirye su in ba za su shiryu ba Allah ta'ala ka tona asirinsu ka kunyatar da su ka kuma kaskantar da su tafsiri na iyaye mata da muka saba yi a masallacin An-Nur ma za ka yi? Ka san ba mu haka da kai? Ban ji ba? In ina nan ba za ka yi ba? to bana nan a lokacin insha Allah shikenan go to insha Allah ta'ala tafsiri na iyaye mata da aka saba daga wannan asabar din da Lahadi zan ci gaba da iya asabar da Lahadi insha Allah daga karfe 11 zuwa 12 ko abin da ya kama da haka masu kwadayin zuwa karatu sai a sanar da su daga asabar wannan insha Allah ta'ala za a fara asabar zai zama nawa ga Ramadan kenan zai zama 6 ga Ramadan ko to 6 ga Ramadan 1445 zuwa 7 ga Ramadan akwai karatu sannan sati da sama ma muna fatan insha Allah ta'ala akwai kamar yadda aran mai fada ina nan ba zai yi ba in kuma bana nan zai yi to bari mu gani sai in zo in ce ni zan ja masa baki shi kuma ya tafsirin kaga sai mu canja go ko ya aran ma ka shirya waye ban hannu mu gaisa ba yana ne ba yake wa kaman gaisa ban yadda ne to insha Allah ta'ala sai a gaya wa iyaye mata na fi sha'awan tafsirin iyaye mata saboda audience da ke bin mu daga wasu kasashe na fi sha'awan yin sa da turanci ina sha'awan ya zama tafsiri daya da Hausa daya da turanci don addinin ba iya na masu jin Hausa bane a Najeriya ma balle kuma a sauran kasashe su kuma iyaye matan sun matsa cewa sukan dauko iyayensu daga gida musamman dan tafsirin a Ramadana kuma aka zo sukan zo su cika amma dai yawanci iyayen sukan yi zama ne kawai na ladan zama a wurin wa'azi ka san wani imani sai iyayen mu mata za ta iya daurewa da tijuwa everyday ta zo ta zauna amma ba wai fahimta take ba a ladan zaman ne shi kuma wani mai fahimta ma baya sha'awan ya ji ana karatu shi bai so karantar da addini ma baya so kuma wani ce yana azumi yawan wa'azi kullun sai karantarwa eh to mun karantar din sai me Allah shi samu wanye lafiya to an samu karin tashoshi da ke watsa wannan tafsiri namu insha Allah a shekaran jiya da aka fada an tsaya a Nanawa na 45 yau za a tashi na 46 har zuwa 53 an samu karin akalla guda 8 kenan ko akwai na 46 NTA Kaduna Network Center 2 zuwa 3 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Shehu Abubakar Allah ya biya shi da gidan aljanna da sauran duk wanda suka dauka na 47 akwai Hassan Dan Madami Madaki Foundation Hassan Dan Dami ko Alhaji Hassan Dan Dami Madaki Foundation Rock Radio FM 92.3 Jalingo Taraba State daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 na 48 Dangote Foundation ya dauki nauyi Liberty TV station daga 8 zuwa 9 na safe sai na 49 da 50 da 51 Alhaji Dr. Tijani Ramalan ya dauki nauyi na 49 Liberty Radio FM Abuja 12:10 zuwa karfe 1:10 na rana na 50 Liberty Radio FM din na Kano daga 10 zuwa 11 na Hantsi sai na 51 tashar Yanci Kaduna 2 zuwa karfe 3 na rana sai na 52 Alhaji Ibrahim Hassan Sarkin Dawakin Mubi ya dauki nauyi a Nas FM Mubi daga 10 zuwa karfe 11 na rana sai na 53 Injiniya Ibrahim Yakub Unguri ya dauki nauyin YBC Radio FM 89.5 da Maturu daga 9 zuwa 10 na dare duk waɗanda suka dauki nauyin nan Allah ya biya su da gidan aljanna ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai ka karanta tambayan ai an yafe maka amma aka yi
Assalamu alaikum wa rahmatullah malami tambaya ta farko yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya da imani da nisan kwana kuma Allah ya cika iyaye ya sa suna cikin aljanna yake cewa malam yana halatta mutum ya auri matar iyayensa da ya saka ko ya mutu ya bar sa Allah ya saka da alkhairi daga masoyinka mai kaunarka dan Allah Ƙoraimu Umar Nasarawa da fatan Allah ya haɗa fuskokinmu a aljanna.
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auren matar uwa bisa ga fahimta da ayoyi na Ƙur'ani Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yana cewa halal ne a cikin littafin sa na Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni a volume na 12 number na 53 yace halal ne auren matarwa. Dalilin sa mafi karfi da ya kawo shine cewa matan da Allah ya haramta auren su ya faɗa a Qur'ani, da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti zuwa karshe a cikin suratul nisa aya ta 23. Allah ya bayyana matan da ya haramtar da auren su. Daga cikin su misalai ya ce iyaye uwar mutum mahaifiya a aure ta haramun ne. Na biyu yar mutum ya aure ta haramun ne. Na uku yan uwanku mata ko full sisters ko half sisters aure haramun ne. Na hudu babunanku haramun ne, ya ko kanwar mahaifi haramun ne aurenta. Sai wa khalatukum, ya ko kanwar mahaifiya haramun ne. Wa banatul akhi, kaman ƴaƴa na ƴan uwanka, wanka ko kanin sa ƴaƴansa haramun ne ka aure su. Wa banatul ukhti, da ƴaƴa na ƴa mace, wato kenan yarka ko kanwarka auren ƴaƴansu haramun ne. Sai ce Allah ya bayyana a wannan aya ta 23 har ma da ta 24 duka Allah ta'ala yayi magana akai, amma bai kira matarwa akan kada ka aura ba, tunda ba a toge ta ba. Wannan yake bayyana cewa auren halasci ne a aure ta. In mun duba Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni volume na 12 shafi na 53 yayi magana gamsasshiya akai. Baya ga wannan akwai khutuba da Al-Sheikh ya Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, shine wanda yake muftil am a yanzu, Allah ya kara masa lafiya. Yana cewa auren halal ne ka auri matarwa ko kani idan ɗayan biyu ko ya sake ta ko ya rasu. In ya sake ta gama idda za ka yi aure, ko da ko wanka ne uwa ne uba ɗaya ya gama ta bai bukata ya sake, kai kana bukata halal ne ka aura. In rasuwa ya yi halal ne ka aura, sai ya ce amma a kiyaye abu ɗaya, shine ya zama bata shayar da kai ba. Saboda ai arraba a shayarwa yana haramtar da aure. Saboda zai iya yi wa ta girme ka, maybe kana karami ta shayar da kai. Saboda ai shekaru ba sa kawo matsala akan maganan aure, matakar kuna da bukatan juna. Zai iya wa shekaran ka 18, kai maybe ai shekara 60 kake bukata. Sai mu ce to Allah ya taimaka ya bada zaman lafiya. So kaga togewa shine abin cika. In har ta kai ta shayar da kai da fatan bata shayar da kai, shayarwa da shari'a ta haramta ba. In ya zama babu shayarwa, babu kokonto, kuma kana bukata, ko ba zai bata yin wantakan ku da wa ba, saboda kasan wani zai sake kuma in ka aure an shiga bala'i. Eh to to kuma sai ka fahimta wa da ya baka zo kaza ko ka rika zai masa yaya kana bukata ba na bukto, shikenan ba damuwa. Shikenan sai ka je kai ta zawarcin ka. Allah ya sa ku dace da juna, Allah ya sa mu wange lafiya. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Assalamu alaikum. Allah ya kara wa malam lafiya da imani. Malam tambaya ta ita ce, wai shin yaron da aka haife shi ba da aure ba za a iya ba shi garu? Daga Ahmad Idris jihar Tigrawa, sai kuma wanda suka rubuta wato rokon addu'a a wurin malam na rashin lafiyar da ke damu su, wasu aure, wasu kuma haihuwa da dai makamantansu da wanda aka mutu rashi.
To addu'o'i da aka mana, na farkon ma yayi addu'a sai Allah ya kara lafiya da imani da tsawon kwana, kuma Allah ya jikan iyaye, Allah ya saka da alkhairi fo yi wa iyayenmu addu'a da mu gaba daya. Tambaya ta biyu shine matsayin bada gado ga dan da aka aure shi babu aure, aka haife shi afwan, dan da aka haife shi babu aure, menene matsayin bashi gado? Wannan matsala gaskiya babbar matsala ce, kuma khilafiya ce. Akwai ƙara wa juna sani mai yawa tsakanin malamai, da tarjihin ta yake da matukar wahala. Waɗanda suke iya ga cewa maganganun biyu ne, maganan farko shine cewa baya halatta a bashi gado, kuma baya halatta a jingina shi zuwa ga wanda ya haife shi a matsayin uba. Allah ta'ala ya kare daga haifuwan mutum ta hanyar da babu uba, fitina ne da bala'i ne. waɗanda suka ga na farko suka ce bai halatta ba, na biyu suka ce ya halatta, na farko da suka ce bai halatta ba akwai fatawa ta lajinatu da'ima lil buhusil ilmiya a mujalladi na 20 namba na 387 a fahimta su bai halatta ba, kuma wannan ita ce fahimta ta Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi, cewa baya halatta dan da aka haifa a zina a jingina zuwa ga wanda ya haife shi, na biyu kuma baya halatta a yi mai yayi gadon wanda ya zama sanadin haihuwarsa, matukar babu aure. Ita ce fahimta ta jumhur na mazahib arba'a, malikiya, shafi'iya, harabiya da hanbaliya. Haka ita ce fatawa ta zahiriya, kusan dukkanin sun yi tarayya akan cewa su aurensu bai halatta. Na farko ya ci gado ba ko bai halatta a ce wani babansa ba ne. Babban abin da suka rike na dalili, akwai hadisi da yake muttafaqun alaihi, riwayar Bukhari rahmatullahi alaihi ta ce al-walad lil firash wa lil ahid al-hajar. Riwayar ta zo fuskoki da yawa amma tana Bukhari, hadisi na 2305. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yake cewa al-walad shi da lil firash, abin da yake nufi shine ga wanda ya aure ne. Duk inda aka jingina da to ana jingina ga babansa ne wanda shi ya auri mamarsa. A nan don haka abin da ke ishara in mace na da aure ta haihu to dan dan miji ne, babu ikon korewa sai da dalili mai ƙarfi. Sannan na biyu wanda yake mazinaci kuma a wata riwaya ta ce abin da ke kansa in ya taba aure jefewa ko kuma bulala ko kuma bai da komai, duka akwai ruwayoyin da suka kawo wannan. Dogaro da wannan hadisi suke ga baya halatta a jingina da zuwa ga uba wanda ya zina da mace ta haife shi, na biyu baya halatta ya ci gado. Fahimta ta biyu ita ce fahimtar waɗanda suke ga ya halatta a iya ba shi gado kuma ana iya jinginawa zuwa ga baban, wannan ita ce fahimta ta Ibn Qudama alaihi rahmatullah, kamar yadda ya ka cikin Al-Muhni littafinsa na 9 namba na 136 har zuwa da 7, yace yana halatta a jingina zuwa ga cewa na babansa ne kuma ana iya ba shi gado. Wannan fahimta kuma ita ce fahimta ta wasu daga cikin magabata kamar Urwatu ibn Zubair, dalibi ne na nana Aisha radiyallahu anha. Urwatu ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid dai a gaban nana Aisha ya karato kuma dan uwanta ne. Sannan ita ce fahimta ta Sheikh Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai rahimahullah, ita ce fahimta ta Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, ita ce fahimta ta Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, ita ce fahimtar Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin al-Wahidi at-Tamimi rahmatullahi alayhi, kaman cikin Sharh al-Mumti ala Zad al-Mustaqni a mujalladi na 12 namba na 127, ita ma fatawar da ya maimaita kenan. Waɗannan dukkanin su a babin misalai, su a fahimta su shine daga baya har irin malaman Qur'ani irin su Muhammad Rashid Ridha, shi ma fahimta su kenan cewa ana iya yi. Hujjojin su kaman haka, na farko suka ce wancan hadisi da yace al-walad lil firash sun amince da ingancin sa, da kuma suka ce to amma ai hadisin yana magana ne akan zinan matar da ke da aure, tunda an ce lil firash, al-firash dan ya nufin ai cewa dan na mai auren ne, al-firash dan az-zawaj ne. To tunda an ce na mai aure ne, to wannan da ake magana in ba ta da auren ai ba da maka ba wani kace dan sa ne. Dalili na biyu ga mashhurin hadisi koda da muka sani koda kissar Juraiju, ai lokacin da Juraiju aka zo ake rusa masallacin sa cewa ibadan ƙarya ne kaza, wata mace da ta yi zina ta haihu aka ce waye mata juna biyun, tace Juraiju ne. Ai mun san kissar, ba inda bukatun ba zargaje kai. Ai a lokacin da aka zo ake rusa masallaci yace shi baye ba, ina take aka zo da sai taba yaron da ya zungure shi sai yace man abuka waye ubanka, sai suka ce ai cewa man abuka tare da an san dan zina ne, kuma shi yaron sai yace ra'il ganam, ya amince babansa ne, wani mai kiwon awaki ne, sai suka ce to ai cewa man abuka, tunda ko yace man abuka kuma dan ya bada amsa, ai kaga shar'u man qablana shar'un lana ne, in ba mu da dalilin da ya soke ba za mu kore wannan daga gare shi ba. Na uku suka ce ai ita shari'a kullun ana duba maslaha ne a rayuwa, shari'a takan zo dan maslaha, dan kare haƙƙin kowa, rufawa kowa asiri, mutuncin kowa, sai suka ce in wani yayi zina da ɗa da mace ta haifi ɗa kuma shi ya amince shi yayi zina ai maslaha ne ta shari'a mu bashi ya mallaki ɗa idan muka ce ba ɗan sa bane muka kiyarda ɗan nan ya tashi bai da uba bai da mai kula da shi bai mai biya masa makaranta ba mai saya masa bagani ba mai kula da kayan sawansa ba sai da matsala cikin society ba ai ita shari'a ba ta zo ta tozarta wani bane ta zo ne ta kare haƙƙin kowa a rufa wa kowa asiri sai suka ce haƙuri a ce ya karbi ɗan har ma ya gaje shi yafi dacewa da manufar shari'a akan raba shi da ɗan da ɗan zai je a yadda shi ya ta ya lalace a cikin society ya zama wani babban masharranci saboda ba mai kula da shi don haka koda da maslahar shari'a tunda maqasidish shari'a ai ta zo ne akwai kare me akwai kare mutunci a cikin maqasid na shari'a shine a kare mutuncin kowa to koda dai ba shi ya haife shi legitimately ba amma tunda ruwan jikinsa ne aka ya haife shi da shi kuma ya amince zai karba to mu bashi ya karba ya rike da tunda shi ya amince so kaga ko a wannan matsala iya karantar da mu ladabin sabani Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana daukan ibnu Sheikh bin Bas malamin sa ne amma bin Bas rahimahullah fahimta shine bai halatta ba amma Uthaymeen rahimahullah ce shi fahimta sa ya halatta kuma fatawasa zace da Sheikhul Islam rahimahullah kaga wannan yake bayyana mana mu koyi ladabin sabani amma ba kada wuri ɗaya da bin Bas ya ce kai ban yadda da Uthaymeen bai da hankali bai da ladabi bai taɓa faɗa ba ba inda Uthaymeen ya wuto ai bata malaminsa to a yanzu kenan in har malami da ɗalibi sun saba kuma sun zauna lafiya da mutunta juna mai zai hana mai karantarwa a Kaduna dan ya saba da mai karantarwa a Jigawa ko mai karantarwa a Lagos in ya saba da karantarwa a Kano a Fatawa da kowa ya ɗauki nassi a kyautata wa juna lafazi da mu'amala dan wannan ya taimaka ma a magance matsalar gaba a samu matsaya a kanta so wannan yake nuna mana mu koyi ina da fatawoyi da dama zan yi baku misalai inda Sheikh bin Baz rahimahullah ya ce kaza Ibn Uthaymeen ya ce kaza amma duk inda kaga sun kira juna sai da alkhairi Albani rahimahullah ya ce kaza Uthaymeen ya ce kaza amma ba za ka taba jin wani abu na sharri ba sai me sai fadan alkhairi amma wani yanzu sai kaga ra'ayinsa sai dauka kaman wahayi ne duk abin da ya fada duk wanda ya saba masa ra'ayi ne fa fahimta ce amma sai ce haza hukumullah wannan hukuncin Allah ne kuma istinbati ne ba haka addini yake ba mu rika sawwakawa mutane mu tarbiyyantar da su akan bin gaskiya da yin abu don Allah in suka samu wannan to kullun za a dauki abin da yake daidai aramma ina ga mu hakura da tambayoyin ko sun ma kare ko to mu shiga tafsirin ana tambayoyin suna cinye lokacin tafsirin ko ma za a hakura da yin tambayoyi ne kawai so a wannan bayanin wanda fatawa ka dauka ta farkon ko ta biyun ko ka dauka to shi ke nan yanzu ku ka dauka ai ko shi ke nan kowa ya dauka shi yasa ya fi mana sauki mu baku hujjoji da yawa ko ya baku ya mu baku hujjoji da yawa mu riga koyon ladabin sabani iya da muhimmanci kasashe da dama sun wuce wannan suna da adabul khilaf amma mu har yanzu a Najeriya babu su wani akan matsala fiqhiyya ya saba sai ya kafurta wani ya aibata wani a zagi wani matsala ce ijtihadiyya ijtihadi ne kadai ba wai nassi bane ijtihadi ne kowa kuma da nassin ya dogara wajen ijtihadin mu riga koyon ladabin haka zai taimaka wajen zaman lafiya kuma zai taimaka mana wajen manufa ta haduwar al'umma a cimma buri akan haka Allah shi sa mu wanye lafiya za mu tashi a cikin suratu Ali Imran yau tafsiri na hudu jiya mun tsaya akan aya ta 112 inda Allah ta'ala ya bai bayanin ahlul kitabi da cewa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin zalika bima asawwa kanu ya'taduna za mu tashi kan aya ta 113 insha Allah ta'ala gwani Abdullahi Abba bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi laysu sawaa min ahli alkitabi ummatun qa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين
يا إذا قلت شكرا فشكرا قال بسم الله
الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سقر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
الله يمك البركة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الله يقول ليسوا سواء با إيري دي سكيبا wannan aya tana da alaka da ayar baya. Ayar baya Allah ya mana magana ahlul kitab ne waɗanda suke ba na ƙwarai ba. Ita ce aya ta 112 a Ali Imran. Aya ta 113 da 114 kuma sai Allah yake mana bayanin ahlul kitab da suke me na ƙwarai har ma ka hada da aya ta 115. A karatun da muka yi jiya Allah ta'ala ya ce duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna wannan sune ahlul kitabi da suke ba na ƙware ba mun yi magana akan su shine cewa daga cikin illolinsu na farko Allah ta'ala yake cewa suna kafircewa ayoyin Allah na biyu suna kashe annabawan da Allah ta'ala ya turo na uku suna yin fasadi a bayan ƙasa bima asau suna ma'asiya a bayan ƙasa wannan sune manyan laifinsu dalilin laifin na banza din sai Allah ya dora musu kuma fitintunu biyu shine duribat alaihimuz zillatu sai na gaba wal maskana kaskanci da talauci in ku aka ba su kudin to babu wadatar zuci wannan abin da ke karantar da mu akan na banza da muka tsaya akai gabanin mu shiga kuma ahlul kitabi na kware da Allah ya bayani shine cewa dukkan wani society da ya kafurce wa Allah ko yake saba wa Allah sunna ce ta Allah yana iya jarraba wannan society mu ci gaba ko mu jira a ci gaba ko Allah yana iya jarraba wannan society da fitintunu kala-kala min babil misal maganar da Allah ya faɗa wa daraballahu masalan qaryatan
wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yaqiha rizquha ra'adan min kulli makan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
wannan cikin suratul nahl aya ta 112 misali ne na yadda kafircewa Allah da sabon Allah yake jarrabo fitintunu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya jarraba wannan society din da yunwa da tsoro. Kuma gashi misali wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i a Baqara aya ta 155 tsoro da yunwa. Idan kuma Allah ta'ala yana so ya taimaki al'umma ya albarkace ta, babban abin da yake mata shine me? Sai ya kosar da ita kuma ya amintar da ita. A duniya babu ni'ima kaman a koshi sannan a samu aminci. Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Cikin suratul Quraysh aya ta 4 da Allah yake so ga mana gatan da ya musu, sai yace alladhi at'amahum min ju'in, ya kosar da su daga yunwa, wa amanahum min khawfin, ya amintar da su daga tsoro. Jin dadin duniya shine mutu kowa ya fi karfin me zai ci me zai sha, sannan na biyu zama kuma akwai aminci, zaka shirye da ka kwanta ba sai ka kulla kofa ba. Jarrabawan duniya shine talauci da rashi da yunwa, na biyu da rashin aminci, insecurity. In ka tabbaga a wata jarraba muke cikin zuwa Najeriya shine reality, jarrabawa ne. To Allah ya sauwaka mana, Allah ya sauwaka mana. Ba bala'i da ya kai a ce abinda mutane za su shafi karfinsu. Kuma yadda Qur'ani ya faɗa haka ne fa, kuma constitution na Najeriya ya faɗa. In ka duba constitution na Najeriya 1999 as amended section 14 subsection 2 under article B yace security and welfare of the people is the primary responsibility of government. Wato ita hukuma mafi girman nauyin da doka ta dora mata a Najeriya shine aminci da walwalan jama'a. Duk gwamnati amfaninta mafi girma shine a samu security, a samu walwala. Wannan shine abin da constitution ya faɗa, shine primary responsibility na shugabanci, walwala da kuma zaman lafiya, su ne responsible. Duk wani abu bayan wannan ne. Kaga kenan abinda constitution ya faɗa anan ya dace da abinda Qur'ani ya gaya mana na jarrabawa da kuma aminci. Duk wanda ya zauna a society mai aminci zai san dadin aminci, yana da dadi. Na ba ku labari jiya cewa na je Bahrain, ba shine zuwa na farko ba, amma dai a cikin zuwan da na samu gata na gidan sarautar kasan, aka zaga da ni wurare da dama duk da ba zuwan farko ba, tun da gayyata ne na gidan sarauta. Iya cin abin da ya burgen da su shine cewa wadata. Ina fitowa a wani wuri ma sai naga ana aiki da wani takarda, sannan juma'a ne ma takarda ake bayarwa, gashi nan sticker. Su a cikin su yawanci ba mai cin zakka mostly, sai ka cire zakkan ka rasa mai ci, samun mai karba matsala yake zama. Wallahi haka ake baka takarda falle ɗaya haka, ka je kawai kai scanning court sai ka sa zakkan, za a nema maka a taimaka maka da yin masu cin zakka. Mutane roshin suke su karba saboda da yawa za su cire su rasa za su bawa, roshin ake ana karba. Naga an kidar da sallah ana ta karban takardu, na dauka mun ka gara haka sabil ne. Me sai na je ince a mi ko dai kalla sai ga ashe wai maganan ba da ta, sai tambaye dan kasar dan gidan sarauta ne da shi muka je, sai ce mun ai anan din suna da matsalan samun masu cin zakka, sai ka cire a anguwa kai ta neman a rasa. To shi yasa hukuma take ce makawa a karba, kuma Allah ya ce baki su ba su da embassy anan da duk an yi visa a tsoro. Muna cikin mota a can din da wani wanda yana masallaci a dan yaraka da dan kasuwa ne, sai muka huto muka je wuri da shi dan gidan sarauta, shi yake jan mota. Nace za mu fita zaga, sai ce mu fita ina son dan shakata da yamma, muka zanga je wuri da shi muka tsaya. Sai naga motarsa da jaka a ciki a gaba, yar karamar jaka kuma na wazatan kudin sa ne, da wayoyinsa sai ajiye su guda biyu, da kidin motar sai kashe sai fita. Na tsaya sai ce ka zara kidin manada, kuma na kamanta waye, sai ce ai baya cire kidin mota, kuma fa za mu shiga shopping mall ne da jaka da kudi da wayoyi da kidin motar a jiki. Nace baka abinda kai ke ga mun shine ya je ya ajiye, ba ma shi bane afwan, Malam Bello Baito yayi retire daga ATBU. Malami ne a wuri, shine storekeeper, asalin shine store officer da mutum a jami'a. Sai ya ce ya shiga kasuwan Yalwa zai danyi cefa nan Azumi ya wuto, ya samu an sace motarsa. ina tunani ne kai nace ikon Allah ce fa nan azumi yaji amma an dauke mota so wai Allah yace wai Allah daya to kasa bambam muna roƙon Allah ya gyara mana Najeriya Allah ya gyara mana Najeriya muna roƙon Allah ya hayyu ya qayyum Allah ka amintar da mu a kasar mu Allah ka amintar da mu a kasar mu Allah ka amintar da mu a kasar mu ya Allah talauci da ake ciki Allah ta'ala ka yaye mana Allah ka kai mu lokacin da kowa zai fi karfin abinda zai sha abinda zai sha na halal ya Allah duk wanda suke tada hankali a kasar nan ka shirye su Allah in ba za su shiru ba Allah ta'ala ka mana maganin su Allah ka mana maganin masu tada hankali Allah ka mana maganin masu satan mutane Allah ka mana maganin masu kashe mutane a Najeriya Allah ka mana maganin mutanen banza ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ka amintar da mu wallahi kowa yana so ya ga nasa yayi kyau ba mu da inda yafi Najeriya kuma wannan fa abin da muke bayani fa akwai shekarun da haka ne ni na tashi an haife ni a gidan mahaifina yana sai da mashinan Yamaha duk wanda ya kai shekara 60 ko 70 ya san wannan a Gombe wallahi muna kanana yana gina gida ana extending gidanmu ana kawo buhun kudi ta kan katanga ake shigo da shi a jefa anan yake kwana na sai da Yamaha dakin da kudin ke kwana wallahi saman sa babu rufi kuma ni na ga wannan da ido na haka za a sai da mashina a kawo bokunan kudi gidanmu muna gani anan ake tara su wannan a late 70s ban ma san abin da ya faru lokacin da ba ni da wayo ba haka muke gani kuma mu da kanmu mun yi kwanan kofar gida ni tashin mu mun dauki lokaci mai tsawo a masallaci muke kwana muna haddan Qur'ani ina iya kwana 60 ban kwana kwana dai a cikin gida ba sai a masallaci a bude yake ku yi ta karatu ku yi bacci ku tashi ku ci gaba da yi in ana zafi a rumfar kofar gida muke shimfudi mu kwanta sai da asuba ku tashi ku shiga wani lokaci ma ai ta kura kana lulluban kanka ba haka ake ba ai duk wani mai shekaru irin namu ko wanda ya fi mu ya san an yi haka yau ko Abuja za ku kwana kofar gida to masallacin masallar asuba ya ta zama akwai fa time din da a shekarun baya masallaci ba a fita asuba ma an daina gari karfe 9 sai ka ji kiti yayin shiru kowa shiga kulla kansa kuma a gidan baka nutsu ba bera kada idan ya motsa cikin silin sai ka tsara mutum ne ya shigo maka Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ya amintar da mu Allah ta'ala ya amintar da mu duk wadannan kasar da ake da aminci haka ne na zauna a Saudiya na karantar a jami'a na taba yadda wallet dina da katin banki na shiga mota da yara haka mun tafi harami kawai bai ke faruwa rasuwa sada wallet suka yi misplacing dinsa da kati na da ikama a lokacin da kudi da komai ina zaune ji ana kira a waya menene an bude katin an ga akwai number na kati da kai wallet aka samu da kudi kaza har inda nake na fada aka kawo mini na taba fitowa daga inda nake PhD zuwa London a Turai haka ya kara faruwa ni da iyali mun zo nan ma aka yadda wani abu da jaka da kudi da katunan mu da komai har garin da nake PhD a Berlin aka turo aka kawo mini to amma fa annan in kai wasa ka zo da sabon takalmi masallaci to sai ka kiyaye shi na taba zuwa tafsiri ba An-Nur ba da sabin takalma na shigaran farko na sa su na kura a daka ina fitowa in samu babu su kuma wajen tafsiri ne kuma rigila wanda ya dauka a zuwa fake da sunan tafsiri wallahi ba na zargin kowa a cikin ku amma dai ina faɗan yadda muka lalace ne mun shiga wani society da yau ka shiga masallatan mu agogon bango na masallaci sai an yi karfe an kulle shi da kwado kaman gidan yari loudspeaker na masallaci da injin ta sai an yi kwado an kulle kaman wani kaman gidan yari generator masallaci sai an daure shi kaman wani ragon suna ko ragon laye ba haka ake yi ba na har globe ana yi abin ma ba daɗin fada wai an sa Qur'ani an taka an kunce fanka an sace ta kuma aka taka Qur'ani na san dai wanda ya taka waɗanda suka taka makaran masallaci suka kunce fanka suka ɗauka suka tafi da ita makara suka hau inda ake sa mamaci shi yasa gyara a Najeriya dukkaninmu kowa sai ya yi adjusting kowa sai ya yi shuwagabanni sai sun yi talakawa sai sun yi almajirai sai sun yi yan kasuwa sai sun yi yan boko sai sun yi yan addini sai sun yi kowa ya yi kokari ya duba yadda zai gyara kansa akalla in kowa ya gyara kansa matsalolin Najeriya sun ragu, amma ko ina ka duba muna da matsala, ko ina ka duba akwai matsala, babu dadi. Zamana a Saudiya ina iya fita a gidana a Faisaliya da iyalai in tafi har Makka na yi umura na kwana biyu in dawo gidan yana buɗe ba sai na kulle shi ba. Ba sai na kulle ba, wannan na yi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Fita mu tafi harami sallah a yi magariba in sha a dawo gida a buɗe, wannan kama ba zai ma ɗirgu sauraro ba ne. Gidan a buɗe yake, ɗakuna a cikin gidan a buɗe suke. Na farko anguwa tana da aminci, na biyu anguwa ce ta manya. Ita Faisaliya don gwamnan Madina ma anan yake zaune, sannan na uku kuma da amincin garin shi kansa. Duk inda ka zaga a duniya an ka shiga Madina, amincin Madina na daban ne, na daban ne. Kana shiga sai ka san Madinan ai Madina ce, Madinan Madina ne. Allahu akbar. Allah shi samu wani lafiya. Allah ya ce laisu sawa'a, su din nan ba ɗaya suke ba. Min ahalil kitabi, daga cikin ahalil kitabi akwai ummatun al'umma qa'ima, ai qa'ima ai mustaqima ne. Daga cikin sunnan tunda an gira wadancan ba na kware ba, to yanzu wannan na kware ne. A cikin su akwai na kware, ummatun qa'ima, al'umma tsayayya. Yayi siffanta yake yatluna ayatillahi, suna karanta ayoyin Allah, ana al-layli, a lokuta daban-daban na dare. Wa hum yasjuduna al-hali, suna yi wa Allah sujada. Kaga kenan ahlul kitabi yanqasimu ila qismaini, akwai ummatun fasiqatun wa ummatun mu'minatun. Aya ta 112 shine ummatun fasiqa, sune da yace walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. A aya ta 110 to ita ce ummatun fasiqa, sune siffofin su muka biyo. Aya ta 112 kan ta 113 kuma sai yace ummatun qa'ima, yace al'umma mu'mina. Don haka cikin ahlul kitabi akwai mu'minai wanda suka yi imani da Allah. Mun samu kamar Abdullahi ibn Salam, akwai irin su Najashi da makamantansu. Wani bangare ana sa har Salmanul Farisi radiyallahu anhu, saboda irin yawo da ya tayi. Allah yace a cikin su akwai qa'ima, yatluna ayatillahi, suna karanta ayoyin Allah. Littattafan da Allah ya saukar na kowane zamani suna imani da shi, sun yi imani da At-Taura sun karanta. Suka zo zamanin Linjila suka yi imani da Linjila suka karanta, zamanin Qur'ani suka yi imani da shi suka yi me suka karanta. Shine yatluna ayatillah, suna karanta ayoyin Allah. Ai daga cikin siffarsu shine suna imani da littattafan Allah din, saboda ai karanta abu da yadda da shi yana nuna kai imani da shi. Ara ma za ka ba mu koda misali inda suke imani da
wa inna min ahlil kitabi la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah
la yashtaru
la yashtaruna bi ayati
وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Wannan ita ce aya ayi ta biyu daga ƙarshe a suratu Ali Imran, ya zama aya ta 199. Allah yace daga cikin ahlul kitabi al-yahud wa nasara, lamay yu'minu billahi, akwai mai imani da Allah. Bayan imani da Allah, wa ma unzila ilaykum, kuma suna imani da abin da Allah ya saukar zuwa gare ku, shine me Qur'ani. Wa ma unzila ilayhim, da abin da aka saukar gare su shine me At-Taura da Injila. Khashi'ina lillah, kuma suna tsoron Allah da ilimi. La yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, ba sa taba sai da ayoyin Allah da wani kawa na duniya ko dan kadan, suna da gaskiya addini yafi duniya a wurin su. Sai ce me ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Allah yace masu wannan siffa daga cikin ahlul kitabi suna da lada a wurin Allah, kuma Allah mai gaggawan hisabi ne. Wannan kaga yake bayyana mana adalcin Qur'ani. da ya zo kan Yahudu wa Nasara ba duka ya kwandemi ba sai ya ce a cikinsu akwai na banza amma akwai na kwarai. Wannan shi ne adalci. Kuma in ka ɗauka mu ma a cikin musulman ai haka ne, akwai na kwarai akwai na me? Akwai na banza. Wannan ladabin da yake ƙara karantar da mu kuma shi ne mu koyi adalcin magana. Yau za ka waye gari tsakanin mutane biyu addini ɗaya, ƙabila ɗaya, waje ɗaya, amma ba su iya juna adalcin magana. Wani sai ya manta da duk alkhairin ɗan uwansa, ba abin da zai faɗa in ya koma gefe sai sharri, sai ɓatanci, sai abin da yake na muzantawa, duk alkhairin sai ya manta. Wannan ba addini ba ne, musamman zukatan da hasada ta yi katutu a ciki, to ba a tuna ma alkhairin juna. To a musulunci in za ka yi magana a kan ɗan adam ne, musulmi ne ba musulmi ba ne, Yahudu ne, Nasara ne, ƙabilan ku ɗaya ne ba ƙabilan ku ba ne, garin ku ɗaya ne ba garin ku ɗaya ba ne, yana son ka baya son ka, dole ka masa adalci. Kuma in gaskiya ya faɗa dole ka amince da gaskiyar. Wani lokaci muka shiga jarrabawa, mutum ya ƙi karɓan gaskiya don gaskiyar ba ita yake yi ba, wanda ya faɗe ta ne ba a yadda da shi ba. Wannan matsala ce. Mu a musulunci duk wanda ya faɗi gaskiya ana gaskata shi, shaidan ya yi gaskiya an gaskata shi. Kuma wannan fa adalcin magana, ka faɗi gaskiya, ka tuna alherin mutum ka faɗa, inda buƙatar kuskure ka faɗa a inda ya dace ka faɗa. Wannan fa iya daga cikin cikan imani a musulunci. In ba ka da wannan imanin ka bai cika ba, ka zagi wane don ƙabilan ku ba ɗaya ba, ko garin ku ba ɗaya ba, ko addinin ku ba ɗaya ba, ko don jam'iyyar ku ba ɗaya ba, ka yabi wane ko don garin ku ɗaya, ko ƙabilan ku ɗaya, ko kuma wani abu na maslahar duniya ta hada ku. Wannan ba addini ba ne. Addini mu faɗi alkhairin duk wanda zamu yi magana, ko da muna da saɓani da shi. Shi yasa manzon Allah tsira da aminci su tabbata da yake cewa salasun man jama'ahunna faqad istakmala al-iman, al-insafu min nafsik wa badalu salam lil alam wal infaq min al iktar. Wannan hadisi iya cikin al iman na ibnu abi shayba namba na 131. Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ababe guda uku duk wanda ya mallake su imanin sa ya cika cika na hakika. Na farko ka zama mai adalcin magana, kada ka yadda hasada ko kiyayya ko sabanin ra'ayi ko addini yasa kai ta zagin wani kan abin da ka san ba haka bane, ko ka kishi dan wani sabani ko dan kiyayya ko hasada ko dan wata ni'ima da Allah ya masa kai bai maka ba, shine al-insafu min nafsik. Na biyu wa badalis salam lil alam, wa ta sallama, tabbatar da zaman lafiya a duniya gaba daya. Na uku ciyarwa a halin kunci, ba ka da shi buhun shinkafanka daya kwano goma ne a ciki sai kai sadakan kwano uku ka rike kwano bakwai, shine kokarin marashi. Annabi ya ce mai wannan siffofi uku imanin sa ya cika. Kuma ita ce maganar Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, yana cewa la yajuzu lana idza qala yahudiyyun aw nasraniyyun qawlan aw naruddahu an nakrahu aw naruddahu kullah bal naruddu ma kana fihi min al batil duna ma fihi min al haqq. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu yake cewa a cikin littafin sa na Minhajus Sunna An-Nabawiyya a volume na biyu namba na 342 yace baya halatta gare mu idan ba Yahude ko ba Nasari, yace kuma balle kuma dan uwanka ba musulmi. Idan ba Yahude ko ba Nasari ya faɗi wata magana, mu mai da magana dukkaninta, saboda mai saboda shi ba Yahude ne ko ba Nasari, a'a, yace sai mu mai da abin da ke ciki na barna, abin da yake na gaskiya sai mu ɗauka. To kaga kenan a musulunci duk wanda ya faɗi gaskiya sunanta gaskiya, duk girman saɓaninka da shi karka yadda wanne ya taɓa addininka. Shi ne irin adalcin da addini ya koya mana a nan wurin. Kuma wannan yanzu ya yi ƙaranci, musamman a Najeriya ya yi ƙaranci. Mutum yana karantar da addini wani shekaransa 50 yana yi, rana ɗaya sai tuntuɓe sai ka fito ka sa shi a gaba ka tsine mar, ka la'ance shi, ka bid'antar da shi, ka jahiltar da shi, ƙaddara abin da ya kuskure ne, wannan kuskuren sai har duk alkhairinsa a manta. Ya ce mace maybe ya ciyar a addini, ya karantar da wasu irin sun haddace Qur'ani, wasu sun haddace Bukhari a gabansa, wasu sun yi Muslim, wasu sun karanta muwatta, wani ya yi ahalari, wani ishimawi, wani iziya, wani risala, wani askari, wani muktasar. Kawai kuskure dai sai sa duk kaman tarko ake ajiya yi tuntuɓe don a ci mutuncinsa, ba haka addini yake ba. koda zaka yi magana akan kuskuren tun alkhairan yana da ajanibi na alheri na kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma ka tuna bangare kaza kuma ban fahimta ka yadda ya fahimta ba ni fahimta na shine kaza duk dan adam karka manta duk alkhairan sa kawai inda kake duba inda ya kuskure wata kila ma ba kuskuren yayi ba binciken ka ne yayi karanci kai baka gane ba addini bai karantar da mu irin wannan ba don Allah mu dage mu gyara halayen mu masu jin karatu masu karantar da addini kowa mu gyara yin insafi adalcin magana wajibi ne akan mu don haka yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjuduna kuma suna yin sujada ma a cikin bautan Allah da suke yi sai ce me
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
وانا دكاً بيان صفة أهل الكتاب اليهود والنصارى لسكي إيمان إلى الله a nan sai Allah ya ƙara siffofinsu kusan manya guda shida yu'minuna billahi kuma wa yu'minuna bil yawmil akhir ne sannan wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat suna gaggawa a cikin me alkhairi siffa nawa biyar na shidan ai shine yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjuduna kaga yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun daya yu'minuna billahi biyu wal yawmil akhir uku wa ya'muruna bil ma'rufi hudu wa yanhauna 'anil munkari biyar wa yusari'una fil khairati shida yu'minuna billahi suna imani da Allah sun yadda da Allah sun yadda da kadaituwar Allah shi yasa qur'ani kuma ya kara tabbatar mana dalilin wannan a cikin su ana iya samun masu ma amana ka ba wani musulmi amana ya ci wani a cikin su ma yana iya kiyaye amana ara makara da misali
wa min ahli kitab man in ta'manhu bi qawlihi yu'addihi ilayhi wa minhum man هو بدينا لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأم الدين سبيل
ويقولون
على الله الكذب وهم يعلمون
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما سورة آل عمران آية 57 الله يتي daga cikin su آية 75 سورة آل عمران آية 75 haka آية 75 نعم daga cikin su Allah yake cewa daga cikin ahlul kitab akwai wanda idan ka bashi qintar dukiya mai yawa zai aje amana akwai wanda in ka bashi zai cinye amanar ba zai aje ba kaga anan qur'ani ya raba su gida biyu akwai masu amana akwai marasa amana kuma haka ne na haka suna akwai a cikin su masu imani da gobe kiyama na uku suna umurni da abi Allah na hudu suna hana sabon Allah na biyar mun yi bayanin sharuɗan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sannan na shida wa yusari'una fil khairat suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi wannan ma kuma wani daraja Allah ya ba su bai ce wa yusari'una ila alkhairat ba sai ya ce fil khairat a cikin alherin suke ma me suke ta tsere tsere ba a wajen alherin ba ba ilaihi bane fihi ne ma don haka wanda yake karantar da mu adalcin magana kuma Allah ya ce wa ulaika minas salihin wannan suna daga cikin salihai idan qur'ani ya ce salihai su wa yake nufi in an ce salihai suwa ake nufi gabanin nan salihai kaman sau nawa zuwa qur'ani aramma ka ba da gari wani gari ka ba ne gombe ka ba ne ko aramma kenan kai ustaz isa kai ba ba kwa harji ko an bani zazzau an gara mun da zazzau har makaji a zan ba muna shiri da sarkin zazzau gargaza da damuwa mai martaba ba yi hakuri as-salihun ya zuwa qur'ani sau 23 as-salihun salihai waye zai iya bani su duka babu balo kakaji a to an baka lokacin sai ka yi bari in san waga ba ku ban na farko da na karshe wanne ne ya fara zuwa qur'ani kuma wanne ne ya zo na karshe na farko wanne ne aran ma isa me kaje nisa'i haba aran ma ina a bakara akwai yawwa mu dawo bakara na farko zai zama ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين هذا مبكر آيات دليل ثلاثة إنا نبي إنا نكر شر بيو أكو قدو بير haka fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin shine na 23 aya ta 50 a suratul qalam aya ta 50 fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin wa iyyaka alladhina kafaru la yuzliqunaka wannan shine na karshen bayan shi ba wani in kuma akwai to a kawo mu in an ce wa ulaika min as-salihin abu biyu yake dauka tafsirin farko in kissan na da alaka da annabawa to tana nufin annabawa ne as-salihu sune annabawa misali dai a qur'ani maganar yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisalin surati yusuf aya ta nawa 100 kai 101 dai ko zai zama 101 dai ba 100 ba zai zama 101 ne 101 ne haka ne yana iya daukan kuma as-salihuna salihan bayi in a ayar aka kira annaba da manzanni to as-salihun ku ya zo mutanen kware misali wa ayata a cikin nisa'i wa may yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa shuhada to kaga salihuna kuma an kira annabiyina to anan salihuna sune mutanen kware wa hasuna ulaika rafiqa a suratul nisa ayata nawa kace 59 kai kuma kace nawa 69 wa zai yi raba musu fada 69 Allah ya maka albarka ba 59 bane 69 zai zama 69 so daka anan da aka ce ulaika minas salihin wa salihai ake nufi nabiyun a magana mafi inganci a nabiyun ake magana cewa mutane na kwarere a cikin su tunda ba akan annaba take magana ba don haka a cikin ahlul kitabi akwai salihai mutane na kware saboda wannan sifofi guda shida zamu yi kwanan jeji duk da ba a tsakiyan aya bane karshen aya bayan gari zamu kwana saboda ayar gaba wa ma yaf'alu min khairin falyufaru na da alaka da ayoyin baya sai mu tashi akai in Allah kai kwanan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال